daɗe aka zo aka samu nutsi
freedom radio sai da ta tsaya aka samu nutsuwa hankali ya dawo jikin kowa wuta ta lafa muka zo muka kwana biyar muna yin shiri na daurin gurmai awa biyu kullum muka kira mutum hudu mutum biyar su zo su zauna a fito da duk abubuwan da suka shiga duhu a fito da shi a fili dan masu sauraron mu su samu cikakken bayani wanda babu hayaniya da rudu a cikin sa wanda kuma jama'a sun yaba saboda yadda aka rika neman mu zo mu ci gaba da wannan abu haka kuma sanda wannan gwamnati wacce ita ta samu nasara a zabe ta cika kwana 100 freedom radio tare da hadin gwiwar jami'ar Bayero ta Kano sun zauna sun yi tunanin cewa me za su yi wa jama'a wanda zai amfani jama'a aka ce a gayyato gwamna a gayyato jama'a a zo a sa fili gwamna yayi bayanin sa sannan jama'a su yi masa tambayoyi wanda kuma haka din aka yi a gidan Mambaya aka yi program wanda Freedom Radio ta dauka kai tsaye kuma shi ma jama'a sun ji dadi saboda an yi abin da ba a taba yi ba a tarihin Kano to da kungiyar inuwar fasaha suka zo suka samu Freedom Radio suka ce suna son in zai yi Freedom Radio ta hadin gwiwa da su dan a samu a kawo wato wani biki na zaɓen gwarzon mawaki ko gwarzuwar mawaki a professor na fata to muka zauna ana ta shirye wata biki kenan wanda ba zan shiga gonar professor ba shine inda muka zo yanzu mun zo jada inda za a yi wannan shiri na bada kyauta ga gwarzon mawaki da gwarzuwan mawakiya akan fannoni daban-daban na shirin wannan waƙoƙi namu na sababbi har ma da tsofaffin in za su zo su yi an fito da jadawali wanda na san professor zai yi ƙarin bayani a kai
to a masarare da fatan dai kuna ci gaba da kasancewa da gidan rediyon freedom muryar jama'a a daidai wannan lokaci inda muke kawo muku hira ta musamman kuma kai tsaye daga wannan gidan rediyo zan ji ga professor an ce ya kamata idan kaga abu to lalle da buƙatar kai tambaya idan muka duba sai dai mawaki ne sannan idan muka dawo wajen MD shugaban gidan rediyon freedom ne mai kula da harkokin abin da ya shafi waƙoƙi na mawaka to amma ga kuma professor ana magana ta ilimi professor ban so san dalilin shigowar ka cikin wannan hadaka
to ni dai dan katsalanda ne saboda ba mawaki ne ni ba ba kuma malamin adabi ne ni ba abinda nake yi shine nazarin abinda ake kira nishadin hululu hululu kalma ce wacce mujaddidin Shehu Usman Dan Fodio ya fito da ita a matsayin abinda yake daukewa mutane tunanin su na ibada yake kai su wani nau'i sannan malam Aliyu Lumange a cikin wakarsa ta infiraji ya dada nana ta wannan kalmar a inda ya riga ya yi magana cewa zai yi waka wacce take ta bambanta da irin waƙoƙin hululu na Hamza Chaji to saboda haka a nazarta sai muka dauki hululu da ya zamanto cewa abinda idda yake kai tsaye ba abu ne na ibada ba ko na addini ba to ya zamanto abin shagala abin jin dadi abin nishadi ni nazari nake yi akan samuwar yadda Bahaushe yake rayuwarsa a al'adance a gargajiyance da kuma ta'ammali da abubuwan da suka faru na sauran duniya suka shigo suka canja rayuwar tasa daga neme wajen nishadi misali daya daga cikin abubuwan da na fi mai da hankali a kai shine yaya kaɗe-kaɗe da tsare-tsaren fina-finan indiya suka shigo ƙasar hausa suka canja nishadin bahaushe ya zamanto ya ɗauki wani siga irin na indiyawa ɗin me yasa haka ta faru, me yasa aka fi damu da indiyancin, me yasa ake ganin wani madaukaka ne ko kuma wani birgewa ne akwai kwai indiyawa a nazarce nazarcen ya bana hukunci akan dan me yasa za a yi ko kuma dan me yasa ba za a yi ba, ana da yi to ya da ya ake yi, waye yake yi, waye ya fara, ya ake yi, sannan kuma ya shauran bangare na duniya su ma suke yi. To wannan duk nazarce-nazarcen da ke ina yin shi ne na fara da adabi littattafai, irin littattafan da ake kira da wulakantaccen suna na adabin kasuwar Kano, sannan na koma kuma wajen yan fina-finai. To na dauka na yi sallama da wannan abin saboda mun yi sallama da yan fin wasu gashi mawaka sun zo, ina zaune lami lafiya malam Faruku ya riga ya zo ya janyo ni, ya ce dole sai na riga na zo na yi wani abu akai da sake shigowa ta.
To masha Allah, masaurari da fatar dai kuna tare da mu a ciki. To kafin professor in kara dawowa zuwa gare ka, zan komo ga chairman na kungiyar mawaka ta Inuwar Fasaha. Sadiq Zazzabi, kai ne chairman na kungiyar mawaka. To gashi kuma ka tsinci kanka a wato ainihin haɗaka da kai matsayinka na shugaba da kuma wato MD na wannan gidan radio dangane da abin da ya shafi harkar yanda za a yi a karrama mawaka. Shin akwai wani tanadi ko kuma wasu ƙorafe-ƙorafe ga mawaka dangane da abin da ya shafi harka kuma ya akai kungiyar taku ta kafu?
To a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wasallam. To Inuwar Fasaha kusan zance kungiya ce da dadiya da yawayawan mutane ba san ta ba sai wannan in shekarun. Tuntuna an kafa ta ne domin samar da cigaban mawaka da makaɗa da kuma dora wada akan doron shari'ar musulunci da kyakkyawan al'adar Bahaushe, sannan da kare haƙƙin mawaka da makaɗa. Wannan kusan shi ne a dungule dalilin kafarin Inuwar Fasaha. A baya wannan shekarun ba ni nake da jagorancin shugaba ba, Sagirin Lalayo kusan shi ne shugaba, Fatimi Jirma taimakiya, Aliji ta sakatari. To alhamdulillah kuma a wannan lokacin sun taka rawar gani matuƙa na wajen ciyar da kungiyar da
kungiya gaba.
Daga baya kungiya ta dawo kusan hannun abinda yake da suka yi mai kyau muka dora, kuma muna kan yi na wajen ciyar da kungiya gaba kamar yadda aka fa kungiya a bisa wannan manufofin da na gaya maka. Alhamdulillah kuma yanzu muna kan gudanar da abin da ya kamata, kuma muna fatan mu ma wanda za mu dankawa da su ma su ci gaba da wannan abu da muke yi mai kyau, abin da yake na kure kuma a gyara. Wannan kusan shi ne makasudin kafa
ta kungiya ta Inuwar Fasaha. To mun gode. Ranka dade MD, zan kara juyuwa zuwa gare ka. Akan shirya abin da ya shafi harkar wato karrama mawaka a duniya a kasashe daban-daban, mu a tunaninmu shin idan aka ce yau za a karrama mawaki, a za a ɗauki wata katuwar mota ne a bashi ko kuma wani gida ko kuma wasu tarin kuɗaɗe a bashi, shin hakan ce za ta faru ko kuma a'a akwai wani tsari da ake bi inda kasashe a duniya suke yi wajen karrama mawaka?
To ni a tunanina mota ko kuɗi wannan abu ne da zai zo ya shuɗe, amma inda duk aka ce jama'a waɗanda su kake yi don su sun zauna sun taru sun yarda kai ne, to wannan abin ya fi kuɗi. Sun mutunta ka, mutunci ya fi kuɗi, mutunci ya fi mota. Abu da mota za ka iya fita ma yanzu ka je wani abin ya faru da ita ma ana ji ana gani ka san da ke gabanta. Amma idan aka ce jama'a sun taru, jama'ar ka wanda dan su kake waka na sun taru sun yarda sun yi ittifaki iya gwargwadon iko a bisa adalci, tsari na adalci wanda kowa zai ga an yi adalci, sun karrama ka sun ɗaukaka ka, to wannan abin ya fi kuɗi. Saboda kudin ma za su biyo bayan irin wannan abin indai an yi shi abu tsari jama'a su suka ce kai ne to duk wanda yake neman sai ya biyo ta kan jama'an nan ya dadada musu to sai ya biyo ta kanka tunda jama'a su ce kai
ne
yawa saboda haka kyautar da za a bayar ba wai kudi za a rataya mata a ce okay an baka ko wani dan kata ko da 50,000 ko 100,000 ko miliyan nawa a ita kyautar kadai za a bayar shi kansa abun kyautar wanda za ka rike za ka san ka rike abu na alfarma
shi kansa
abun da za a bayar na kyautar za ka san ka rike abu na alfarma amma ribar wannan tsari shi ne ba ma wai ka ci kyautar ba a yau a farka a ce kana ɗaya daga cikin mutum uku ko mutum hudu da aka ma zaɓa aka ce aka tantance aka ce a cikin hudun nan kowa ya tsaya ya riƙe numfashinsa cewa mutum ɗaya ne zai samu to a ce kana cikin wannan mutum hudun ma ba ƙaramar darajar taka aka yi ko darajar taki aka yi ba saboda ragowar waye zai zama tunda dai ba guda hudu za a zo a raba ba guda ɗaya ne dole yaccan kace kuma in ka sa tarin alkalai kashi daban-daban watakil su yi sabanin zaben mutum daya saboda haka duk wanda ya zama na ya hau wannan tudun na waɗanda aka zaba wanda za a ɗauka daga ciki to ni a gani na ya samu babban nasara kuma jama'a ya kamata su ba shi martabar da ta dace da shi saboda ya ma samu an zaɓe shi wato an yi nominate ɗinsa yana ɗaya daga cikin waɗanda za su ci kyautar nan to wannan shi ne haka ake yi a sauran gurare na duniya kuma in dai muna son wannan abin namu ya ɗore kuma jama'a su karɓe shi duniya ta karɓe shi dole mu yi shi yadda ya dace a yi na farko a gurin zaɓen nan ya zama na cewa an samu alƙalai waɗanda za su yi ba sani ba sabo su yi adalci kuma a tuna da masu wanda suka fara yau saboda shi tsari na duniya ran da kake ganin ka kai ganiyarka rannan kuma Allah zai halicci wani bawan nasa wanda zai zo ya fika komai yawwa saboda haka waɗanda suka kai suka kawo suna ma cin moriyar wannan abu dole kuma a tuna da waɗanda suke tasowa don abin ya ɗore ya yi gaba saboda mu a ganin mu ko mun so ko mun ƙi wannan harka ta waƙoƙin zamani sun zama ɓangare na al'adar Bahaushe kamar yadda daba su shata suka zo suka yi yayinsu har suka shuɗe Allah ya musu rahama ba su ɗan ƙwairo har suka zo su ma yadda ka ga matasa suka fara suna matasa su ma suka fara to wannan ɗin ma muna son a ɗauke su a tuttuga su a tura su sama yadda idan waɗansu ƙabilu ko waɗansu sassa na duniya sun fito da nasu mu ma mu ya fito da namu mu ce waɗannan su ne namu kuma a hau kan dandamali a ƙasa za a ga namun su ma sun fito sun yi rawar
gani Professor ina ga ya kamata in jiyo gare ka domin ita wannan karramawa da ake da kambun da ake badawa to ni dai ina buƙatar ƙarin haske akan mahimmancinta yau idan aka bani ita
ai MD ya gama bayani da ya ce wato karramawa ta fi duk wani kuɗi da za a ɗauka a baka
ya fi kuɗi
saboda ya faɗi cewa wannan karramawar a ce yau kai ne ka zama to gwarzo kai kafi kowa ko kuma kai kafi iya bisa waɗansu gwada bayan alƙalanci wannan ma kaɗai ya isa ya nuna cewa eh lalle kan kai ka isa sai ka da godewa Allah cewa Allah ya baka basira kuma yanzu mutane da yawa duk sun yi da wannan mutane da yawa a duniya sun shahara ne saboda irin wannan karramawa da aka yi kamar Seals wani baƙin fata wanda ya ce dan Najeriya ne sai da ya ci Grammy Award a America sannan aka san shi sosai haka Ali Farka Ture wani mutumin Mali wanda ya jima yana yin kaɗe-kaɗensa a Mali ba wanda ya san shi amma sai da yaro na ya hadin guwa tare da wani bature wai shi Raikuda suka yi wani album da ake kira Talking Timbuktu wannan Talking Timbuktu din shine ya samu musu wani gagarumar kyauta ta Grammy Award wanda ita ce irin abin da muke son mu a nan gurin ta haka aka san Ali Farkature to da yawa daga cikin su Michael Jackson duk sun irin wannan Michael Jackson baya bukatar wata gasa baya bukatar wata karramawa Allah ya riga ya gama karrama shi saboda kawai tun yana dan kankanin yaro yake yin wannan amma ya zo Grammy Awards ya ci wajen kyaututtuka wajen goma saboda waƙoƙin da ya dinga yin da kan trailer kuma yana jin dadin su yana jin dadin a ce yau ya ci wannan saboda haka abu ne wanda yake in Allah ya sa akai abun nan cikin nasara to wanda duk ya zama gwarzo a kowane rukuni zai dada sanin cewa eh lalle kan yanzu mutane sun riga sun wato kaddamar da basirar da Allah ya bashi
to idan muka duba misali fuskar abun da shafi waƙoƙi da ake yi a duniya kusan a Najeriya ana karrama mawaka amma ba mu taba ji irin daga bangaren abun da shafi Hausa an kira wani mawaki an karrama shi ko kuma a an dauke daga cikin mawaka an shigar da su irin cikin wannan rukunan shin saboda ba da turanci ake yi bane ko kuma a akwai wani dalili misali
Ali Farkature ba da turanci yake yi ba da wasu yare yake yi amma ana karrama shi a duniya lakalkani da suke Niger ba da turanci suke yi ba suna yi da faransanci da tamashek da fulatanci da barbanci amma an karrama shi a duniya Zara Musa ita ma daga Maradi da yaro yake daban-daban take sai haka ba yare ne yake tabbatar da karbuwa ko rashin karbuwa bisa ga duniya ba a'a abin da ya kamata a fahimta shine a al'adance Bahaushe ba shi da kida bai san kida ba
Bahaushe
Bahaushe bai san kida ba abin da Bahaushe ya sani yake gwaninta akai ita ce waka nan basirarsa take idan ka saurari shata yayi waƙoƙi wata kila sun fi 10,000 amma idan nace da kai wani kidan shata ka fi tunawa ba za ka iya tunawa sai dai wata waƙar shata ka fi tunawa wata waƙar shata wata waƙar dan kwairo ce ta fi dadi ba wai wani kidan dan kwairo ne ya fi dadi ba dan shi bai ba kidan muhimmanci saboda bai ma san shi ba kawai yana amfani da kidan ne a matsayin ala dan ya rata masa waka to shi kuma duniya ba waƙar suke kallo ba sigar kidan suke kallo shi yasa mu har yanzu anan ba mu da abin da ake kira instrumental kida wanda yake kawai yana nuna gwanintar kayan kidan sai dai dole an yi waka
sai an yi waka
a takaice in ka kira mutane ka zo ka ce su zo su maka wasa idan ba a yi waka ba to ka bata lokacin ka amma turawa suna da category suna da rukunin kida da ake kira classical music wanda babu murya ko daya a ciki kuma ana son shi za a cika a tashi ana ta ihu saboda an nuna gwanintar kayan kidan to idan wannan gwadagan shi ake amfani da shi a duniya na wajen auna fasahar mawaki da makadi na farko kenan na biyu makadan mawakan Hausa ba sa zuwa studio da tunanin wani irin kida ne zai waka su dan ba mawaka ba makada bane ba su ma san kidan ba sai dai su zo studio su ga me danna wannan abun nasu na keyboard su zira son su yi waka sannan sai ce su yi waka shi kuma idan ya ji karin wakar sai ya kwarara gwadaban kidan akan daidai muryar kafiyar wakar wanda kuma ba a haka a duniya kusan duk wani makadi da ka sani a duniya idan ya tashi yin waka zai yi ne zai fara rubuta kidan sannan ya zo ya dora wakar akai shi makadin da kansa shine zai kada wakarsa kuma shine zai wakarsa shine zai kidansa to saboda haka gwadaban da ake amfani da shi ne wajen auna fahimtar mutane na duniya da dabanki shi sa mutanen mu ba za su iya shiga ba saboda a yanzu haka a zamanantan ba da ake magana babu wani kidan Hausa babu wani kida da yaka ce wanda kidan Hausa ne a wannan Grammy Award din tamu ne muke kokarin mu fito da rukunaye da zamu iya cewa to akalla ba a sarra ba ba mu karkasa saboda mutane su san rukunaye
Sadiq zan jiyo gare ka wani tanadi kungiyarku ta mawaka ta shirya dangane da wato fuskantar wannan kalubale da yake tunkaro ku
to kamar yadda na faɗa a baya na ce ma inuwar fasaha an kafa ta domin wasu dalilai a cikin dalilan akwai samar da cigaban mawaka na makaɗa ba a kwanakin baya akwai abubuwa da muka shirya da dama domin yiwuwar samar da cigaban mawaka akan wasu abubuwa da muka cigaba a ciki akwai maganar girman mawaka domin wani mawakin abin da yake bukata kenan kamar yadda magabata suke bayani yanzu wani zakana sila kai tsofi yana da rufin asirin sa daidai gudu babu abin da yake bukata da ya wuce karamawa wani tunan za ka sanin sa kuma wannan abu ne da yake da matukar muhimmanci da zai kara samarwa da mawakan mu cigaba a cikin wannan masana'antar tamu. So kusan wannan dalili yasa muka haɗin gwiwa da wannan gida. Na san mutane da dama za su yi mamaki su ce to ya ga bangarori da dama na gwamnati ko kuma a jami'o'i da bamu yi haɗin gwiwa da su ba. To sai muka duba mu ga an yi makamantan su. Jami'ar Bayero sun yi nasu kwanakin baya da haɗin gwiwar kuma ta ci fina-finai. To mun ga cewa idan muka ce za a yi mizami na jami'a wani abu ne da aka taɓa gidansa. To me zai hana mu yi wani abu wanda ba a taɓa gidansa ba wanda zai zamanto yana da ƙarfi. Ba ina nufin wanda aka yi a baya bai da ƙarfi ba. Ina da ƙarfi amma dai muna so an ce in kana da wanka ka ƙara da wanka. In kana da kyau amin.
Ƙara da wanka. To idan muka dawo.
To wannan dalilin kenan. Muka zo kuma aka fara shirya al'amura yadda ya kamata yadda muke zaton abin zai kasance sai muka gama abin ya fi haka. Kuma muna sa ran cewar wannan zai zamanto kusan zakaran gwajin dafi. Wani gagarumin awon ne da ba a taɓa shirya shi a arewa ba. Muna sa ran haka. Kuma tanadin da muke yi shi ne bai wuce shawarwari ga mawaka ba da kuma kiran mawaka da su zo su shiga wannan shiri. Ko kuma wannan gasa da ake domin abu ne da yake da girma abu ne muhimmi wanda zai kara farfado ko kuma zai kara kimar mawaka idan duniya.
To yanzu a ƙarƙashin shugabancinka shin mawaka ka san mawaka da makaɗa iri nawa kake da shi?
To aka san a cikin ƙarƙashin shugabanci na akwai mawaka iri daban-daban. Na farko akwai mawaka na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai mawaka wanda wasu suke cewa nanaye amma mu ba haka muke kiransa ba. Mawaka nan da ya san karfi ga waƙoƙin soyayya, waƙoƙin fina-finai. Akwai mawaka wanda suke waƙoƙi ne na zamantakewar rayuwa ko takarwa. Akwai kuma makana. Akwai mawaka kuma ban san yadda zan fassara abin ba amma wasu na kiran su kamar R&B. Mawaka ne wanda suke waka da kamar salo na irin waƙoƙin turanci. So duk suna cikin wannan ƙungiya amma su ma duk za su shiga cikin wannan al'amari da na
sani. To mun gode. Ina ga Profesa Gunka Zandawo zan tsallake MD tunda na ji Sadiq ya ɗan taɓo wani ɓangare. Na ji ya yi maganar nanaye. To ni ina ga nanayen nan da yau a ilimance. A wayan mana da kai akan abin da ya shafi nanayen nan.
Kalma ce wacce da yawa mawaƙan suna guje mata saboda suna ganin kamar ta wani ƙasƙanci ne. Ba ku ƙasƙanci ba ne, rukuni ne. Idan daga yau za a canja mata suna, a canja mata suna sai ta yi, amma ba za a iya canja mata sigarta ba. Saboda ko an canja mata suna abin da dai take ita ce take wakilta. A nazarce idan ka ce waƙar nanaye kana nufin waƙar da aka rubuta ta. Takamaimai saboda a saka ta a fim ɗin fina-finan Hausa wanda su masu jaruman da suke wannan jin waƙar suke maimaita wani suna yin mimikin ne suna kwaikwayar wannan waƙar ne amma ba su ne suke furta ta ba. Saboda haka nanaye waƙoƙin da aka yi su ne tun farko saboda a saka su a cikin fina-finan Hausa. To in ta haka ne za ka ce wato waƙar Badaƙala ita ce farko ta nanaye ta fim ɗin ɗan Azumi Baba ɗan Ceɗe ɗan Gurasa. To amma a zamanance waƙar da aka fi sani a matsayin ita ce ta fara wato ta fitar da nanaye saboda ita ce ta alaƙanta sana'ar fim da kuma kiɗa da waƙa shi ne Sangaya. To saboda haka babu mamaki idan an gama wannan gasar wanda ya ci wannan rukunin nanayen ya ce to ko kuma ta ce daga yanzu muna son a daina kiran kiɗan nanaye waƙar nanaye a kira ta Sangaya a ce waƙar Sangaya saboda wannan salon shi ne. To waƙar nanaye waƙa ce ta fim wacce take da amshi na mata kuma ta ɗauki salon dandali ne na mata da Bahaushe iyaraye nanaye a yaraye nanaye. To daga nan wannan salon abin ya riga ya ɗauka ake kiransu nanaye. Saboda haka idan ka zo kai waƙa a ne maka abin da Bature yake cewa call and response ka faɗa ita ma ta faɗa ka faɗa ita ma ta faɗa to nanaye kake. Ko kuma ko da ba a fim kai niyyar sa wannan waƙar ba. Saboda su ƴan fim ɗin da ka baya idan suka ji wata waƙa mai daɗi to wannan waƙar sai ta tayar da fim. Kamar misali waƙar Alƙawari a fim ɗin Iyantama na Alƙawari. Ba fim ɗin aka fara yi ba waƙar aka fara yi. ya ji dadin ta to daga nan aka rubuta film to saboda haka koda waka an yi ta ba da niyyar a saka ta a film ba da dai zarar ta shigo cikin film to ta zama wakar nana yi da sana'ar film din ta dan dunkushe saboda wasu dalilai da suka wuce sai ya zamanto mawakan yanzu sun ga wata hanya na yin waƙoƙi ba tare da sun alakanta waƙar da film ba amma duk da haka dai waɗannan abin nan din na yi din sai ya dinga hun su saboda za ka ga cewa da wahala masu irin wannan rukunayen waƙoƙin sai miliya su kadai dole sai mace ta yi amshi dole sai mace ta sa to ko idan dai za a hada mace ta amsa a faɗa ta amsa ko a yi baituka biyar namiji yayi sai kuma wani baituka biyar mace ta yi to an shigo nana yi ta duk inda aka shigo lamar
na zadi kaji yanda kuka tsaye cikin ku a nana yi to ranke dade shin a wannan gasa da ake so za a yi rukunin nawa ne wanda suka cancanta da a ce an shigar da su a cikin wannan gasa
nake jin malam faruku ka tambaya saboda shi kake kyaran kai da ya zama ya ga za ka kira ni professor kake cewa to ya kasa ran kai ni ko ba ran kai da ni ba
tambayar ta professor
to professor sai kuma ba ansa
babu wani rukuni da zaka ce ga tsarin rukuni saman kamar da nika maka ba haushe kan gaskiya yana da rukunayen kidan sa yana da kida da yake yi wa maharba yana da kida da yake yi wa jama'a yana da kida da yake yi wa sarakuna da shauran su wannan rukunayen duk akwai su amma gaba ɗaya a dunkule suke a cikin kudin gargajiya da aka shigo da wannan fiyano din mai CCC din nan sai dan to cewa wannan shi kidan dole ne a fitar masa da wani rukunaye wanda mutane za su fahimce shi a matsayin saka masa nasa rukunin na farko kenan na biyu yin rukunin zai taimaka wa manazarta idan sun tashi nazari ko a jami'a ko a waje ko daga wajen Najeriya su san wani rukuni ko kuma wani bangare za su saka irin kidan da suke sauraro to a bisa dai nazarce-nazarcen da muka yi akwai rukunaye wajen kusan guda 16
wanda za a shigar da su
wanda nake ganin muke ganin kamata yi a shigar da su cikin wannan gasar saboda waɗannan rukunayen guda 16 din sun kalailace kowane rukunin kida sun fitar da shi daban saboda haka ba za a samu wato cakudodo tsakanin wannan rukuni ko kuma wannan salo da wancan ba amma abin da muke son a fahimta shine ba kidan ne yake jagorantar wato rukunayen ba saboda kamar da ku ba haushi da ma shi bai san wani abu kida ba ya dauki ala dai kawai ta buga ta da dadi ba dadi shi dai waƙar sa ita ce take muhimmanci waƙar yadda yake tsirera ta irin abubuwan da yake faɗa irin yabon da yake yi wannan shine mafi muhimmanci a wajen shi ba kidan ba saboda haka a wannan rukunin sai a amfani da salon waƙoƙin sannan a fitar da su to rukunayen ban sani ba ko a shirye kake ka ji su dan suna da ɗan dama to na farko dai mun yi maganar sa shine nanaye din haka idan mutum ya san a waƙar sa zai faɗa ta faɗa zai faɗa sannan kuma a tsakiya akwai ƴan amshi ta kamar kuma ƴan amshin ƴan mata masu waka irin kamar ta bini buriya su kamar ta bini tsi to wannan kai tsaye a nanaye suke kai tsaye a cikin nanaye suke in dai zai faɗa ta faɗa ya faɗa ta faɗa sannan kuma tsakanin faɗa da faɗa din akwai ƴan amshi wani kuma ta kamar ne ƴan mata masu yin wannan amshin to an shigo kai nanaye kai to rukuni na farko
kenan
sannan rukuni na biyu shine abinda ake kira rap to amma su ma wannan namu suna cewa wai hip hop akwai bambanci tsakanin rap da hip hop rap shine salon waka hip hop shine salon rayuwar mai irin wannan waka
to
saboda haka idan ka ce mutum rapper ne kana nufin waka sai da yake yana harbo furci da sauri yake yana harbo furci kamar rubutaccen waka ce aka gyara ta ake harbo ta amma da sauri to waɗansu suna kuskure suna cewa gambara kenan su ko ƴan gambara suna yin waƙoƙi ne saboda bandariya shi ko mai rap ba dan bandariya yake yin waƙa ba saboda haka babu abin da ya hada rap da gambara
to shin ina waƙoƙin sa suka ta'allaka
ai shi ne hip hop din ai rap din
so amma
su ba waƙoƙin su wato jigon waƙa su yakan yi akan duk abin da suka ga dama amma akasari sun fi wato kamar nasihanta suke yi ko kuma kalubale ga juna ko kuma hafaici ga juna babu irin wato rukunin da waƙoƙin su ba sa dauka ba jigon waƙoƙin ne mafi muhimmanci ba salon wato fitar da salon tafiyar da sauri yadda ake yi da sauri shine hip hop kuma shine rayuwar irin wayannan mutanen a sa wando gangame ne a sa hula irin hadasannin nan amma sai a juya ta kalli baya a dauki wani dan kwali-kwali haka a daura kai da shi a sa sarakuna a wuya gangama mutum in ji maka magana ka kasa ma me kan san me yake so ya ce
saboda belgeda
ruba kan yawa to wannan shine hip hop wannan duk mai irin wannan rayuwar ko da ba mawaki bane ana kiran sa hip hop saboda ko a America irin wannan tufafin da wannan mutanen suke sawa hip hop ake kiran su to amma mu a nan a wannan gasar za a ce rap shine mai harbo furuci wanda yake harbo furuci akasari murya daya ce ko kuma an ce murya daya wato jinsi daya ce ko maza biyu ne wannan yayi ya ba wancan wancan yayi ya ba wancan amma babu amshi na irin yan nanaye
babu amshi irin yan nanaye
shine yan rap kenan sannan sai na uku wanda ake kira wato kidan tim tim music wanda kai tsaye ba a yi wannan wagar dan ta fita daga wani mahalli ba an yi ta ne ta kamaimai saboda wani film
saboda film
kuma ta tallafa wa wannan film din a cikin wakar akwai maganar wannan film ko kuma wakar da abinda wakar take fada ya fito a wannan film din wannan ya bambanta da kawai ka zo ka dauki wakar ka lika ta film ba ta da wata ma'ana ko kuma dangantaka da film din amma wakar da aka yi ta dan wani film kuma a cikin film din ana dada da fadada jigon film din a wakar to ita ce wannan film music
to amma wasu sukan dauki wakar film din su kuma sannan su zo su yi album da ita
da wannan ya bambanta amma ai mafi muhimmanci shine tun farko da madan film din aka yi ta ko a America ai suna da abin da suke kira soundtrack idan an gama film to kidan da ya shiga cikin wannan film ana iya same shi gaba daya a sayar da shi a matsayin abu mai zaman kansa to wannan duk da haka dai ana kiran sa film music za a ce soundtrack daga film kaza sai a faɗi sunan film din
to mun jar kuri na uku
na uku kenan ko to sai na hudu abinda sunan ba su da sunansa sai dai kawai su ma suke amfani da shi suna kiran shi R&B rhythm and blues wanda kuma mu a nagarta muke kiran shi techno pop to R&B kai tsaye kwaikwayon irin kiɗan turawa ne amma shi ma murya daya ce to amma saboda su R&B din suna son mutane su saurare su shine sai suke jefawa jefi da muryar mace a matsayin kaskantaccen murya shi dai namijin shine yafi magana shine yafi ja to amma matan ana dan jehota ne kawai ita ma dan saboda ta janyo hankalin mata su saurari amma ba wai ita ce bata da wato wata kerariyar fasaha a cikin waka to shine R&B wanda kuma
amma R&B shin su ma sukan jiho irin wato salon ɗin hip hop ne
to wannan suna da akwai ba tare da na faɗi kowa ba akwai wayansu daga cikinsu wanda suke a cikin R&B ɗin sukan jeho baitoci na hip hop za su yi waƙar su R&B to sai kuma tsakiya in suna so sai su saka hip hop a ciki sai saka rap a ciki amma ba zunzurintin rapawa ba ne
yanzu idan muka ɗauki misali salon ɗin nanaye sai zama to mutum ya yi waƙarsa amma bai ba wa mata mahimmanci a ciki ba za ta iya faɗowa cikin wannan R&B
din to wato akwai kuma wani gwargwado ban akasarin waƙoƙin nanaye suna bin lafazin suna bin wato kwanciya da hawar ita waƙar ne kiɗan yana bin su amma R&B kiɗan katsaye yake idan aka hau yin kiɗan R&B to sai ka ji tun daga farkon waƙar har ƙarshen ta kiɗan kwaɗe ne
wani lokacin zaka ji su ɗan nanaye ana busa amshi da piano
ana bin waka
ana bin
inda ana bin sauti to a nanaye yake
to in kuma ya zamanto kiɗan ka daban waka ka daban
to a R&B kake yawa to akwai kaɗan ne wanda suke yin wannan
to a gurguje dai Professor Buje dai dan bazan
to a gurguje to a sannan sai waƙoƙin wato yabon mango shine kamar rukuni na biyar kenan wanda ta kai tsaye wannan an riga an san yadda suke wannan kuma ba salon su bane a'a shi jigon su ne saboda haka ko mace da namiji ne suka zauna suka yi ko dai daga ake dai inda yabon manzo ake yi to kaga yanzu wannan ba maganar kiɗa ba maganar yadda muryoyin suke a kai tsaye dai yabon manzo ake ko kuma yabon annabawa to a wannan ta shigo wannan rukunin na biyar sai na shida waƙoƙin kaifufa zukata kamar na wa'azi haka na janyo hankali amma kuma ba na yabon manzo ba waƙoƙi ne na cewa a zauna lafiya a bi iyaye a bi ibada a yi wayansu abubuwa nan to wannan a nan ɓangaren yake sannan sai na bakwai gargajiya idan aka ce gargajiya ana nufin kiɗan gargajiya da gurumi da garaya da goge da waye da kuma waƙarsa wanda yake duk kiɗan da za a yi to kiɗan da yake bin wannan waƙar kiɗa ne na gargajiya babu fiyano ko musqalar zaratin a ciki babu wani abun bature ko musqalar zaratin kida ne na gargajiya to kaga wannan idan da satana da rai watakila so ya shigo cikin wannan rukunin da saka sannan sai na takwas abin da ake kira akapella waka ce wacce ba ta da kida babu wani kida da yake bunta in an matsanta akapella akan yi tafi ai mata tafi a fita ta tafi saboda yaro waƙoƙin yara na dandali wanda suke kamar in geren ya nuna kamar na jejje ni gidan goro idan za su yi da tafi to a karkashin akapella
suke suna karkashin
amma idan dai babu kida kwata kwata to mutum zai zauna ne ya tarera waƙarsa kamar yadda masu rubutacciyar waƙa suke rera ta to wannan akan akapella take sannan sai na tara wato rubuta waƙa wannan rukuni ne waɗanda suka zauna suke rubuta suke tsara waƙa ne amma su ba sa rera ta
ba sa rera
kawai Allah ya ba su basira su zauna su tsara ta to wani kuma ya karba ya rera a madadin su sannan sai na goma shi kuma wannan basira kiɗa ce amma na zamani saboda mun lura cewa akasarin makaɗan nan da suke yin waƙa suke yin kiɗan ba a ma san su ba kuma mawaƙin aka fi sani kamar yadda na gaya maka in nace da kai ka gaya min sunan makaɗin shata ba za ka san shi ba ko makaɗin ɗan ƙwairo ba za ka san shi ba yawwa to kaga a wannan ne ake a wannan category ɗin ake sannan sai na sha ɗaya mata wannan kuma rukuni ne wanda aka fitarwa da mata nasu saboda a ba su dama su ma su zo su nuna tasu basirar da fasahar to a nan sai aka yi wa mata gata sai aka ce to su ma an ba su rukunaye kamar guda uku ko guda huɗu saboda haka idan mace tana son ta shigo gasar kuma tana yin nanaye to ba za a saka ta a cikin rukunin nanaye na farko ba saboda idan aka saka ta a wannan za ta yi gasa ne da sauran watakila wani ya dakushe ta amma idan aka fito da wannan rukuni na mata zanzurin ta mata to in ta yi nanayenta to a ƙarƙashin wannan rukunin take saboda haka kaga ba za ta samu damar ta fito ita ma to a wannan an hada da nanayen da R&B din ana so da waƙoƙin yabon manzo da waƙoƙin kofa bazukata da kuma waƙoƙin da yake mace da namiji ne suka yi amma mutum ita ma ta ba da murya daidai gwargwadon na namijin yawwa to sai abin da ake kira wato ƙirƙirar wata sabuwar fasaha innovations takan yi a samu wani makaɗi ko mawaƙi ya fito da wani sabon salon yin kiɗa ko waƙa wanda ba a taɓa sani ba to wannan an ba da dama ka fito kai wani abin da ba mu san shi ba ba mu taba gani ba wani abu ne wanda yake ya dauke mana hankali sannan sai na 14 jingles wato tallallaki ku gani waye gwanin talla wani irin talla ne yafi burgewa wanne ne yafi dauke mutane hankali to shi wannan ko ya nanayance shi ko kada ya nanayance shi ko ya rafance shi duk yadda ya ga dama in dai jigon akan talla ne to anan wannan jigon ya shiga sannan sai na 15 wanda yawa sai na 15 wanda shi kuma wannan waƙoƙi ne na wato haɗin kai haɗa kai da juna a zauna lafiya kamar a ce ana kiran musulmi da wanda ba musulmi ba duk a haɗu a zauna lafiya ana kiran wato kabilu na Najeriya a zauna lafiya duk dai waƙar da za ta nuna ana son a zauna lafiya saboda ba a son yaƙi ba a son tarazi da sauransu to ta shigo cikin wannan rukunin sai na ƙarshe wanda shi ne wato sabon shigowa yanzu akwai fitattu wanda aka san su kamar malam Sadiq Zazzabi shi yanzu nake tunawa shi ne wata waka za a yi Abuja ko Abuja ta yi wani abasan dai Abuja yawwa na ga ana ta yawan rubuta a mujallar fim to kaga shi fitacce ne saboda haka da ya fito shigo gasa kowa ya riga ya san shi to amma takan yi akwai wani yaro a makale a wani guri dan gidan mai waina ko kuma wani dan ladidi mai dan wake wanda yake ba a san shi ba yawwa to amma Allah ya ba shi basira to a wannan rukunin zai to wannan sune a gurgurje rukunaye guda 16 na wannan muhimmiyar gasa da za a wata kuma ba a taɓa yin ta ba a tarihin zamanin Hausa na zamani
to mun gode professor ga dai lokaci yana ta hararar mu amma dai a gurgurje zan ba da koda minti ɗaya ne in jiyo ga MD kafin mu fara ɗaukan waya ranki daɗe ina ga shin ya za a yi a gudanar da wannan
to ba cin yaren professor ban ba akwai rukuni guda daya da ya zama ke ko da yake wannan inuwar fasaha ce da freedom radio za su zauna su duba su ga gwarzo guda daya wanda ya sadaukar da lokacinsa da basirarsa da madukiyarsa kan raya wannan da inganta wannan
masana'anta
masana'anta ta yin wada to duk shekara insha Allah inda za a yi wannan abu ya dore za a zabi mutum daya
wanda za a karrama
shi ko mai rai ko wanda ma
Allah ya karbaransa
Allah ya karbaransa za a darajan tashi dan na baya su ma su kafayar da za a tallafa wannan masana'anta ta dore wannan dawowa kan tambayar ka yaya wannan shiri yake wannan shiri ne da muka dauke shi da muhimmanci matuƙa kware da gaske saboda mun sa fiye da wata uku yanzu a baya ana ta shirin yanda za a yi a saita wannan abu dan ya samu inganci da karbuwa da mu a tunaninmu in ya inganta masana'antar ta inganta sannan su masu sana'ar sun inganta za su samu daraja a duniya maimakon su rika hawa a caba sai kaga suna hawa motoci maimakon su rika hawa motoci sai kaga ana kawo musu jirgi a ginda musu a ce da Allah ka fito jirgi yana jira ka fito gaskiya ne idan an daga darajar su ta kai saboda haka ina kira ga su waɗanda suke cikin wannan masana'anta su ɗau abin nan su rungume shi kuma su ba shi darajar da ya kamata dan in sun yi haka kansu su kai darajar ta tun daga ran da ma za a yanzu daga yau kowa ya je ya kai ɗinki saboda kar ka zo mana a cikin wani hali wurin nan yadda ake yi a sauran manyan birane na duniya saboda abu ne na gwalli na fafa na ruba ka fito ka kure a daka yawa to saboda a inda ake a irin su America mata sai su je su yi awa bakwai ana gyara musu gashinsu ran da za a yi wannan abu ko har mazan ma kowa iya saboda shi kansa ma labari ne wane kaya wance ta sa ko wane kaya wane ya sa aka zo gurin nan shi kansa ma labari ne da waɗansu suka yi abin da aka yi
nake jin wanda a ɗan sama ta cewa ba wai kawai Kano abin ya gaya ba cewa abu ne wanda ke inda da Hausa kake yi ko a ina kake ko a London ne ka yi
a London kake zaka iya shiga to ina ga zan gwada lambar waya ga masu saurare don ku samu damar kuma shigowa cikin wannan fili amma da Allah idan ka tashi in tambaya in ka bugo waya in dai har baka da abin da zaka ce to da Allah ka yi hakuri kada ka bugo waya saboda bamu da lokaci sannan kuma a tafi kai tsaye tambaya kawai ba sai an yi gaishe gaishe ba 06498094 ko kuma za ku iya samu mu akan 06494452. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawwa da muke tare. To Hamis kifa ga ka ashirin namu na to wannan ya kaza yi layin na Hamis. Hello, assalamu alaikum. Yawwa da muke magana. To ga ka ashirin da muke gabatarwa na Freedom Fasaha Award. Me za ka ci? Hakan. Gode da wannan shawara ta ka Allah da kuma su kwamitin tsare-tsare za su kokare su ga hakan ta faru. Hello, assalamu alaikum. Yawwa da muke magana. To Mallam Nasiru ga ka ashirin namu na Freedom Fasaha Award da muke gabatar da hira kai sai ne zaka ci. Na'am. Si alƙalanci To mun gode Nasiru Gabari a kafin mu an su tambaye ka bari mu ƙara daukan wata wayar da ina ga Hello assalamu alaikum Assalamu alaikum To madasa wannan line Hello assalamu alaikum Na wakin gana To a dai buga ka ashirin nan me zaka ce Na'am To ga ka a cikin shirin nan me zaka ce to shi kenan to shi tambayar da yake yi cewar ana maganan cewar live program ne shin wai a yanzu ne za a yi ko kuma yaushe ne za a yi ina ga dai bai da sai mu a farkon shirin ba
ai ba yanzu aka ce za a yi ba sai wajen karshen shekara aka ce za a yi
sannan kuma Nasiru Gabari yake tambaya cewar shin yaya aka tsara harkar abin da shafi alƙalanci wannan shiri
to ai nake jin malam gali ke zaka fa bashi amsa akan wannan
to ai ina ga
kuma ga shugaba
wannan hanyoyin dama guda biyu ne ko a bar mutane a fito da wani tsari da mutane za su ce na fi son waka kaza na fi son waka kaza amma a halin da ake ciki yanzu ita masana'antar wakar bata kai bata balaga yadda za a bar abun a ce mutane su zaba ba za a zaba alkalai waɗanda ake ganin za su yi wa abun adalci za a shimfiɗa sharuɗa da kowace waka a kowane rukuni sai ta cimma wannan sharadi sannan ta zama na za a iya nominate ɗinta wato a zaɓo ta ta zama tana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya ci so da haka za a tace har a samu har sai an kai abin da masana'antar ta balaga yadda za a iya sa mutane masu kira a waya su yi ko su yi a intanet ko wani abu nan gaba za a yi wannan amma dai yanzu alkalai ne za su zauna za a ba su sharadi sharda wanda za su yi
aiki za su gabatar to shin za a zo da wani tsari ne misali za a gaya mutane cewar ga wasu abubuwa misali da matakai da za a bi wajen tantancewa Sadiq
to nida ba wannan magana na so ne ba abin da na so ne magana shine kira nake so ne ga jama'a ko kuma yan uwana mawaka domin wasu da aka ce haɗin gwiwa ne da Freedom Radio da Inuwar Fasaha wasu za su ɗauka cewar wannan abu an shirya shi domin kawai yayan ƙungiyar Inuwar Fasaha to abu ne wanda yake na kowa da kowa na mawaka sannan wasu in sun ji an ce da Inuwar Fasaha za su ɗauka cewar a za a yi ne domin a karrama yan Inuwar Fasaha to ba haka abu yake ba mu Allah ya sani mun yi wannan yunkuri domin ƙara ɗaga martabar sana'ar waka yau in dai abin nan ya tafi nasara yadda ya kamata to sana'ar waka ce ce nasara in dai abin ya tafi yadda ya kamata saboda haka nake kira da babban murya da ɗan uwana mawaka da sassan da suke da ina ƙarfafa musu gwiwa da akan cewar wannan abu za a yi adalci da yadda Allah kuma mun jajirce mun tsaya tsayin daka wajen yiwuwar adalci a cikin gudanar al'amari
shi yasa ma nake jin wato aka ce rukuni ɗaya ɗaya kowa zai shiga ba yadda mutum ya shiga fiye da rukuni guda ɗaya ba saboda haka in kana ganin kai dan nanaye ne to tsaya a nan in kai dan hip hop ne tsaya a nan idan kai dan religious song ne to ka tsaya a nan amma kar ka ce wai wai kana da basira da kana da kuɗin da zaka shiga
rukuni guda ɗaya kawai da shi kamar yadda aka ce an fitar da rukunin ma akwai alamun ne wacce za a yi adalci abu ne wanda za a yi adalci ba a ware wani bangare da an ce a kansu za a yi gasa ba an ce an fitar da rukuni 16 kaga an ba wa kowa da kowa dama da zai shigo
wanda yake shi ya kama da amma ba guda biyu ne
sai kawai ga mawaka da su zagi dan su kuma zo da wani abu da yake ganin cewa zai zo da dubi takarawar su akai
shi ma
domin kaiwa wani gaci
ranka da zan ji gare ka matakin shiga wannan gasar
mataki na farko shine akwai form
da aka buga na musamman mutum zai je ya saya a Freedom Radio ko ta Kano ko ta Dutse form din nan 2000 ne an sako da wannan kudin ne zuwa 2000 dan masu karamin karfi wanda yanzu suke tasowa su iya samu su yanka su shiga gasan nan amma ba wai dan ana zaton wannan shine abin da ya kamata a caza ba sannan kuma in kai sai form ka cike zaka hako da wakar taka in kana da ita a rubuce ma ka hako da rubutacciyar ka hako da CD ko cassette ka kawo wanda shine za a zauna a tace a dauka a kaiwa alƙalan nan su saurara su ji in yayi sai kuma a yi announcement bayan an yi daga nan har zuwa 15 ga watan mai kama gobe kwana 10-14 za a yi ana karɓar masu shiga gasa sannan daga nan za a shiga fagen tacewa a takaice dai ran 10 ga watan 12 Disamba kenan ran 10 ga watan ran Asabar kenan ko
zai zama Asabar Asabar kenan
yawa rannan ne za a yi bikin mika wa gwarzayen da suka ci nasara rannan ne za a yi bikin mika musu
wannan kyaututtuka
wannan kyaututtuka
to masha Allah to masaurari ga dai lokaci ya riga ya zo kuma ga hirar tamu kusan in ce yanzu zai ta dan fara daukan dimi sai dai mu ce ai mana afuwa amma professor ban sani ba ko zaka ci wani abu